sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Litinin 7 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba Yakubu Makeri je tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawa da babban editan sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta yi da jakadan Najeriya a Moscow akan jayayya tsakanin Rasha da kasashen yammacin duniya da majalisar tsaron Ukraine. Wasu mayakan kungiyar Boko Haram kuma sun mika kansu ga hukumomin birnin Difa a jamhuriyar Nijar. Bayan haka, wata tawagar haɗin gwiwa ta hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta bakin haure ta ƙasa da ƙasa ta tattauna da hukumomin Agadez akan yadda za a tafiyar da sha'anin bakin haure a nan jihar Agadez ɗin. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan yadda lamarin tsaro ke kare taɓarɓarewa a arewacin Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi wata ganawa a yau Litinin da shugaban Rasha Vladimir Putin a kokarin daƙile barazanar Rasha ta mamaye Ukraine. Amma gabanin ganawar, Fadar Kremlin ta ce ba ta sa ran za a samu maslaha tsakanin Rasha da ƙasashen yammaci. Mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya ce yanayin na da sarƙaƙiya sosai da zai yi wuya a sa ran a samu ci gaba a ganawa ɗaya kaɗai. A 'yan kwanakin nan babu wani sabon abu game da bukatun da Rasha ta gabatar na harkar tsaro, a cewar Peskov. Ya ƙara da cewa ƙasashen yammaci da ke tattaunawar sun gwammace su yi shiru a kan batun. Rasha dai ta kai dakaru fiye da 100 a gabashin Ukraine, inda ta haɗa iyaka da Rasha da kuma Belarus, ƙasar hulɗar Rashar, yayin da ƙasashen yamma ke fargaban tayu Putin ya bada umarnin mamayar ƙasar da a baya take ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet. Faransa da Amurka da kungiyar kawancen NATO sun ki amincewa da bukatar Rasha ta su yi watsi da yiwuwar Ukraine ta zama mambar haɗakar dakaran na yammaci da aka kafa bayan yakin duniya na biyu. A yau Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya je ƙasar Australia domin halartar taron ministocin ƙasashe hudu da ake kira Quad da Turanci, da nufin ƙarfafa haɗin gwiwa akan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da na kafar yanar gizo, yayin da ya sake nuna rashin amincewarsa akan tsokana da kuma tursasawar da ake yi a yankin na Indo-Pacific, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kalmar Quad na nufin tattaunawar harkokin tsaro tsakanin ƙasashen Australia, India, Japan da kuma Amurka. Ziyarar Blinken zuwa Australia daga 9-12 ga wannan watan na Fabrairu ita ce ta farko bayan wata yarjejeniyar kawancin haɗin gwiwar tsaro ta ɓangarori uku da ake kira AUKUS, wato tsakanin ƙasashen Australia, Ingila da kuma Amurka, wadda aka sanar a cikin watan Satumban bara. Yarjejeniyar ta kunshi samar da jiragen ƙarƙashin ruwa masu amfani da nukiliya ga ƙasar Australia, wacce ba ta cikin mambobin ƙasashen G7, a zaman wani ɓangaren takawa China barki a ƙoƙarin faɗaɗa sojojinta da take yi a ƙasashen na yankin Indo-Pacific. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren ma'aikatar lafiyar Birtaniya ya ce yana so mutanen da suka jinkirta zuwa asibiti bisa dalilin da bai da nasaba da COVID-19 su koma hukumar lafiyar kasar da ake kira NHS a takaice. Sajid Javid ya fadawa gidan talabijin ɗin Sky News cewa ina so dukansu su koma hukumar saboda ina so su san cewa hukumar NHS na nan domin su, yanzu kuma kofa na nan buɗe ga kowa. Javid ya ce hukumar NHS ta kiyasta mutane tsakanin miliyan 8-9 suka kauracewa zuwa ganin likita saboda an buƙaci su yi hakan, yayin da jami'an lafiya suka kula da marasa lafiyar COVID-19. Yanzu sakataren lafiyar ya ce hukumar NHS na a shirye ta duba tarin masu nema a duba lafiyarsu. Javid ya kuma ce wani sabon tsari na yanar gizo zai ba jama'a dama su ga inda suke a jerin masu jira a duba su, kuma an zuba biliyoyin kuɗin fan don duba tarin marasa lafiyar. Hukumomin Koriya ta Kudu sun sanar da cewa jimlar waɗanda suka kama COVID-19 a ƙasar ya zarta miliyan 1 a jiya Lahadi. Hukumomin kuma sun kuma sanar da samun adadin tarihi na mutum 38,691 da suka kamu da COVID-19 a jiya Lahadi. A yau Litinin kasar Australia ta ce za ta bude iyakokinta kuma a shirye take ta marabci matafiyan da suka yi rigakafin cutar COVID-19 daga sassan duniya. Jakadan China na musamman a Majalisar Dinkin Duniya yayi watsi da kalamanta kwarar aikinsa ta Amerika akan cewa wanda China ta zaba a matsayin mai rike fitilar bikin bude wasannin Olympic na Honturu a Beijing wani yunkuri ne na kauda hankalin kasashe akan zargin saba haƙoƙin bil'adama akan tsiraran musulman kabilar Uyghur da ake yi wa kasar. Jakada Zhang John ya fada a wata sanarwa a shafin yanar gizon ofishin jakadancin China cewa daga kausan lafazi China na musanta zarge-zargen marasa tushe da jakadiyar Amerika Linda Thomas Greenfield ta yi a wata hira da gidan talabijin din CNN. Zhang ya ce Dinijia Yalamujian yar wasan kan kankarar snow wadda aka haifa a Xinjiang tana daga cikin ƴan wasa 20 masu kwazo daga tsiraran kabilu 9 da ke wakiltar China a gasar Olympic din na Honturu. Kwararru da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun kiyasta cewa sama da mutum miliyan 1 galibi daga kabilar Uyghur da wasu tsiraran kabilan musulmai ake tsare da su a wasu sansanoni a Xinjiang tun daga shekarar 2016.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To badalla, yayin da ake fama da tankiya akan iyakar Russia da Ukraine, biyo bayan jibge dubun dubatar sojoji da Russia ke yi a kusa da iyakar, lamarin da ya jefa kasashen yammacin duniya cikin fargabar Russia ka iya kai mamaya akan Ukraine. Babbar editan sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta tattauna da jakadan Najeriya a birnin Moscow, Farfesa Abdullahi Shehu Yibaikwal akan wannan batu, ga kuma tattaunawar ta su.
To ya kake ganin wannan lamarin zai shafi harkokin hulɗa diplomasiya tsakanin kasashen duniya?
Lallai nan ne ita ce babban darasi take, wadda abinda ke faruwa shine nuna karfi ne tsakanin Russia ko da America da shauran kasashen yamma da kuma China. Kun san cewa in irin wannan abin har in an ka bare ya tabbata yana iya angaza wasu rigimomi da yawa a duniya, wadda ba za mu ce wai zai kawo ko wani yakin duniya ba, amma kun san cewa banda abin da ke faruwa tsakanin Russia da Ukraine akwai irin wannan matsala tsakanin China da Taiwan. To saboda haka in yanzu in Taiwan ta ga cewa ga abin da ya faru a nan, ita ma za ta zo ta duba ga yadda take. Kuma Korea ta Arewa ma tana da irin wannan zaman dardar da Korea ta Yamma, ko kwa ma har zuwa ta kasashen Japan haka. To kaga irin wannan dole a yi tunani cewa kar a engaza wuta a wani gefe don kar ya shafi duniya gaba daya, kar mu samu kanmu a cikin halin da ya kawo mana baraka a lokacin yakin duniya na biyu. Amma babban abin da za a yi koyi a nan shine Russia ta nuna kimewa da kaiwanta, domin ta nuna ma duniya cewa tana da karfin da za ta tsare kanta. Ba wai za ta kai hari ne ma wata kasa ba, amma duk wanda yace zai kai mata hari tana nuna cewa tana da karfin da za ta tsare kanta. Kuma a cikin zaman lafiya muna kyautata zaton abin da ke faruwa tsakanin su da Ukraine. Russia sun fi kusa da Ukraine fiye da yadda kasashen yammacin duniya suke tamani, domin kasashe ne wadda da suna tare tun lokacin da ake Soviet Union. Kuma akwai mutanen China, mutanen Russia da yawa waɗanda suna harshen Russian shi a nan Ukraine, saboda haka akwai dangantaka tsakanin su. Kuma in kika lura yadda wasu kasashen yamman suka yi takasansan kamar Jamus da Faransa, ya nuna cewa ba abu ne wanda za a yi garaje a shiga ciki kawai a fara magana don ta da hankali ba. Dazu-dazun nan shugaban kasan Faransa Emmanuel Macron ya zo ya samu saduwa da shugaban Russia Vladimir Putin, sun tattauna. Shi shugaban Faransa ya nuna ma shugaban Russia cewa su fa suna son zaman lafiya ne. Kuma shi shugaban Russia ya ce mashi shi dama sunansa zaman lafiya ne, ba yi da niyya ya kai hari ma kowa, amma in aka masa mishi shi zai tsare kansa. To kuma yadda na san Russia take Rasha za ta iya maka magana kaɗan amma za ta baka da yawa. So in aka yi alkawarin cewa za a samu zaman lafiya, muna kyautata zaton wannan halin da ake ciki ba zai taɓarɓare zuwa cikin wata yaki mai tsanani ba.
Jakadan Najeriya a Rasha kenan, Farfesa Abdullahi Shehu Yibaikwal a tattaunawarsa da Alheri Grace Abdu. A jamhuriyar Nijar kuma wasu mayakan kungiyar Boko Haram sun mika kansu ga hukumomin jihar Difa, waɗanda aka gudanar da bukin karbansu a masarautar Tumur da ke cikin yankin na Difa, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka a jihar Difa Abubakar Isa ya aiko mana.
Mayakar kungiyar Boko Haram uku ne suka mika wuya ga masarautar ta Tumur da ke nisan kilomita 80 a gabas maso kudancin birnin Difa. Akasarin waɗanda suka mika wuya matasa ne na yankin asalin gundumar Boso da ke iyaka da tafkin Chadi. Tun da ranar 28 ga watan Disamba na shekara 2017 ne hukumomin Niger suka yi kira ga mayakan na Boko Haram da su aje makamansu su kuma mika wuya tare da samun kulawar gwamnatin Niger a matsayinsu na tubabin 'yan Boko Haram, inda kawo a yanzu 'yan Boko Haram kimanin 200 ne suka mika wuya. Wasunsu na ci gaba da samun kulawa a wata cibiya jara halinka da ke a gudumare a jihar ta Difa ta hanyar koya musu ayyukan hannu. Malam Kyari Kyari shine shugaban 'yan Boko Haram na baya-bayan nan da suka mika wuya.
Alhamdulillah, tunda muka zo gashi nan dai muje muna ta yi a jama'a godiya ga gwamnati da Allah gabaki da Allah sa da mu dace kawai. Dama haka nan din yafi. In dai gwamnati in ya kama mana yana mana wani taimako da jara hali so in yanayin haka da ana samu mutane mana su ne sun cale wanda sun dawo da farin ma shine abin da bai yi tasiri ba. Inda ana taimaka ana bada wani wajen zama su tallafi so wani gudunmuwa a dauke su aiki so wannan duka yanzu masalan nan insha Allah zai kare.
Hukumomin na jihar Difa sun kafa komitoci na musamman masu kula da karbar tubobin 'yan Boko Haram. Mamadu Bulama na ɗaya daga cikin mambobin waɗannan komitocin.
Wannan mutane 'yan uwanmu ya yi mukannin mu wanda Allah ya jarabce su da wannan abu. Sun suka ta yi abun sun gani bai kamata ba, sun kawo kansu kenan da farko gwamnati ne zai amshe su. Kenan daga can sun kare suka kawo mu tarbiyyarsu za mu kai su wajen uwaye danginsu. Kai mu za mu gaya musu wannan dan uwanmu ne, yan uwanmu ne, Allah ne ya jarabce su kuma gashi nan kuma sun yi tunani sun koma. A yi hakuri da su, su zamna kamar yadda komai ba su yi ba na da haka nan ne. Kuma su ma da kansu abin da za mu gaya musu su saki jikinsu. Abin da Allah ka wannan Allah ne ya jarabce su sun je kuma sun yi lissafi sun komo su saki jikinsu mu yi aiki tare da su.
Akwai wani matsala da kuke fuskanta dangane da aikin naku?
Wasu lokuta haka nan za mu samu. Mai wasu cikin wannan mutanen da za mu kai garuruka, mai akwai mutane da yawa suka ci wannan mutane sun yi ta'aza, an kashe musu yan uwa, an kashe musu menene dukiyoyinsu babu, ba su yarda su yi zama da su irin wannan bisa wannan abu mun samu. Yawanci shine za mu samu matsaloli da yawa.
A yanzu haka dai ana sa ran za a samu 'yan Boko Haram da dama da za su mika wuya a nan gaba. Sai dai wasu daga cikin tubabin 'yan Boko Haram din sun kira ga hukumomin Niger na ganin sun kara ɗaukar matakan kyautata rayuwarsu. Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amerika daga Difa a Niger.
A gaida Abubakar Isa da wannan rahoton. Wata tawagar haɗin gwiwa tsakanin shugabannin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa sun kai ziyara a jihar Agadez, inda suka tattauna da hukumomin jihar akan yadda za a tafiyar da sha'anin bakin haure da 'yan gudun hijira da kuma tallafawa jihar Agadez don bunƙasa tattalin arzikin jihar da ke karɓar 'yan gudun hijira masu yawa. Ga dai rahoton Hamidu Mahmud daga jihar ta Agadez.
Ziyarar da shugabannin hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda suka haɗa da HCR da kuma OEM ta zo ne inda jihar Agadez ke karɓar dubban 'yan gudun hijira da suka fito daga ƙasashe na nahiyar Afirka irin su Sudan, Kamaru da Chadi da suka tsere rikici. Shugabannin na hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya za su ziyarci sansanonin 'yan gudun hijirar da ke jihar Agadez domin gane ma idanuwansu halin da 'yan gudun hijirar ke ciki, tare da tabbatar ma hukumomin jihar Agadez tabbacin ci gaban ayyukan da hukumomin za su yi a cikin jihar lokacin da yake tattaunawa da hukumomin jihar Agadez Filippo Grandi ya ce muna buƙatar ƙarin tallafin kasashen duniya saboda a hali yanzu matsalolin an gudun hijira da na bakin haure na buƙatar tallafin kirki saboda muna fuskantar ƙarancin samun tallafi mai aikin tsawon shekaru a Niger mun bayar tallafi mai yawa don bukatar wasu fannonin tattalin arzikin ƙasar ta Niger hutun da ya shafi matsukunnan an gudun hijira da kuma mayar da su kasashen su na asali ya kamata mu ƙara adadin kuɗin da muke buƙata a cikin jihar Agadez saboda haka ne ma muka zo a nan jihar Agadez don mu san halin da an gudun hijira ke ciki mun san ƙasar Niger na kokari matuƙa kan tunkarar matsalolin an gudun hijira da bakin haure
le Niger est en train de jouer un rôle important dans la gestion de ces flux.
Wannan ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da hukumomi ke tunanin ta inda za su bullo matsalolin da bakin haure da 'yan gudun hijira suka jefa jihar Agadez a ciki yayin da kungiyoyin agaji ke fuskantar karancin kuɗi inda hukumomin jihar Agadez suka gabatar da korafe-korafen su kan hanyoyin da za su taimaka ma jihar Agadez domin bukasa tattalin arzikin ta Attahir Adam sakataren gwamnatin jihar Agadez
lalle migration ta yi tasiri cikin jihar mu ta Agadez saboda an san mutane masu yawa sun shigo cikin Agadez akwai wa'anda wanda suke zo wanda da kasashe muka fita ko kuma dai kasashe ne sai dawo ko abin da ya kama da haka mun gaya musu da babban murya cewa lalle ya kamata su kula da 'yan bakin haure da 'yan gudun hijira amma mu abin da muka fi so cikin jihar mu ta Agadez shine abin da zai kama ni tattalin arziki abin da zai kama ni ci gaba bisa fannin kasuwanci bisa fannin noma bisa fannin kiwo bisa fannin al'amura da yawa wanda ke mutanen mu na Agadez suke yi saboda rayuwar su ta gobe da kullum
ko yaya kungiyoyin farfulla ke kallon wannan ziyarar Salfu Manzo mamba na kungiyoyin farfulla a Agadez
mun jima muna jiran su saboda alƙawalinkan da suka dauka mu dai bamu gansu ba akwai wayansu kudade didda zai za su bada a daidaita a gyarawa mutane a gina musu abubuwan da za su yi sai muka ga lalle abin nan ba daidai bane alƙawalin bai cika ba lalle an yi dan wani har na lokaci guda sai muka ga kawai hayaniya ne abubuwan ya kasance ba haka nan bane mun ce musu lalle sai an zamna an sake hudowa abubuwan wannan
Niger yanzu haka na karbar ɗan gudun hijira sama da 2,000 wanda ta raba su a cikin jihohin kasar ciki har ta jihar Agadez karshen rahoton kenan Hamid Mahmud murya America daga Agadez Jamhuriyar Niger
to a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton karashi afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar America a birnin Washington DC to madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan yanda lamarin tsaro ke kare tabarbarewa a arewacin Najeriya ga sanin Shu'aibu Malumfashi da rahoton
a Najeriya lamarin tsaro ya zama abin tsoro domin yadda 'yan bindiga ke yin gayya don kaiwa ƙauyuka farmaki kana su kona gidaje da gonaki a wasu ƙauyuka ko da ka sun amshi kuɗin harajin da suke sanyawa kamar yadda abin ke faruwa a halin yanzu a wasu ƙauyuka na Zamfara kamar da yadda wasu mazauna garin Nasarawa mai fara cikin karamar hukumar mulki ta Gusau waɗanda suka shiga tasko a makon da ya gabata wanda ala dole yanzu suka yi gudun hijira ya zuwa unguwar tsunami don samun sa'ida da kuma mafaka da suka yi mana bayani a hiramu
abin da ya faru shekarun jiya suka taho suka kore mana dabbobi ba mu ce masa komai ba jiya kuma daren jiya suka dawo za su kore dabbobin nan yare suka ce to lalle wanka karo ba mai da ku kore mu da dabbobi ko kuma ku shiga cikin gari ku nan walakanci baya kuma ya fito yau suka dawo wani ɗan mutum na gudu bai suke suna halbi da sai dai wanda Allah ya haita
amma mun haɗu da jarabawa wanda yake duk musulmin duniya sai ya tausaya muna sun shigo gari sun yi halbe-halbe sun bugi mutane Allah bai kare mu kowa kwana lokacin amma da muka yi a ture kuma muka dawo cikin gari an yi gaba da gaba sun halba mun halba to nan ne sun ka kashe mu na mutum guda su kuma nasu mun ka kashe shi mun kashe kuma wani sun dauki abun guda kuma mun hana su su dauka da sahe muna magana mu kauda namu tun ka zo mashin ba ya kyargo don wanda duk yace ma ga iya kama shi din nan ƙarya ya kai tun daga garin nan muka gudu har inda ba ganga take mazan mu da matan mu yaran mu da manyan mu tsofaffin mu sai dai wanda Allah ya hitar dan yanzu dan adal din da an kashe kafa waya hi mutum 20 wadanda an kaji mata suka halbi ba wai maza ba mata da yara Allah ɗaya san iyaka gawa kuma zo azamu nan miliyan 30 mun zuba su aka ganin nan mun bada wanda yace ƙarya ne za mu haɗu kotun Allah kowane ne shi sai yayi bayani ga mu ga Allah kotun Allah inda ba a ƙarya iyalin mun nan wani ya san inda tashi take wallahi wani ƙarya yake bai san inda take ba tana duniya tana lahira wallahi Allah ɗaya sani uku gare ni gidan mu mace shida akwai in na san lahira na san inda suke wannan abu dan kankanin kusan tashin kiyama ne saboda yayin abu ya kama baka ma san inda ka dosa ba kai yanzu haka wanda bai hito da ko nera ba garin na Allah kadai sai iyaka ce jama'an mu gaba ɗaya yanzu masu kokari ma ka sallah mu dai wallahi ni dai ko sallah bai yi ba tsakanin da Allah dan ni ba ma magana sallah ne kai ba
yanzu nan da ake sun bi gida gida dan sun ka buga daki sai ga amfanin gona ba wanda sun ka bari su buga mashi wuta babba da yaro namiji da mace ba wanda sun ka bari da sun gani buɗa wuta kawai suke an ban mu haka nan a ban mu kawai mu samu zaman lafiya da kiyon mu da kananan kiyon mu da na dabbobi so hana mu ba su kula mu ba mu kama ibar dabbobi da kayan gona muna saidawa mu dauka mu kai musu domin su ban mu zaman lafiya to ba su ban mu yanzu haka sun tace mu gaba dai ko ka za ba mu da ita
can ma a yankin Shiroro cikin jihar Niger labarin da yake kamar yadda abokin aiki na Nasiru Batsari ya jiyo mana a hirarsa da mazauna kauyukan da yanzu haka suke sansanin yan gudun hijira wanda a da an sallame su amma kuma wuya ta sake sa yanzu sun koma suka yi mai bayanin irin damuwar da suke ciki a halin yanzu
na kabiru ji birde ya zaga kabulawa ruwa da kalgana ni ne garkon garin na to me ya kawo ku nan wannan sansani na yan gudun hijira a dalilin zuwa kawo mu nan wurin ta ada da suke tarar bangaren mu mu kore mu suka gaba da ana kashe mana rayuwa an koro mu gaba da ya
ta da kenan wurin
lalle na kusan wata daya da rabi a nan wurin
to yanzu wannan hali can inda kuka baro yake ciki
yanzu ko gawa yake ma yanzu haka presently tunan nan ba ya dokawa ba
kaman ga wuki nawa
ga wuki za su kai takwas wanda ni na sani
wani sabon hali ne aka kai koko tun wa'ancan da kuka baro
a'a sabon hali
yaushe aka
shekaran jiya da jiya
daga kauri
kauri
eh
me kawo ku nan
gaskiya su alhaji ne suka kore mu daga garin mu muka zo nan bayan da suka kore mu gaskiya mun fama da su a can garin mu muna fama da su har mu samu kamar shekara 6 da wani abu muna fama da su wai muna kokari na abu ya zai ya ci mamu kai sai muka ce to garin mu gudu mu zo nan
yanzu kun dade nan gurin
mun dade mun samu shekara 2
yanzu a nan gurin nan to wace ba ku abinci ne
to ga muna ta fama gwamnati ma yana kadan kadan yana ta kokari gaskiya su gwamnati suna kokari
daga wani gari kuka zo
zazzaga
yaushe kika zo nan
kin kwana huɗu ke mun ta kwanaki da mun zo muka yi wata juna ne muka koma kamar za mu san samu zaman lafiya ta fara ba zaman lafiya
ne kwanaki sai sake koma wata
farai sai sake kore mu kuma muka dawo da muka dawo jiya da shekaran jiya ko gawo kin da astina ne yanzu ba shi ba fita ƴaƴan mu ma yanzu suka shawo zuwa su taimaka muke
suna nan yayin lakuri da safen nan suka zo yau
da safen ne suka isko da Allah ya cece su suka fito a daji ba zaman lafiya muna son taimako ga munan mata da mazajen ƴaƴan mu wahala muke sha a daji muke kwana kuka safe da rana da yamma mun kasan da samu sallah ma sai ka juye wani wuri wata rana ka uni ba ibada saboda kana son rayuwanka taimako muke so a taimaka mana
nan a gidan jihar Katsina ƴan bindiga ne masu dimbin yawa suka shiga daddara a cikin karamar hukumar Jibiya suka kashe mai gari tare da wasu mutane biyar a Alhamis nan da ta gabata kamar yadda kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa ya mani ƙarin bayani
abin da ya faru shine a DPO na Jibiya ya ba mu labarin cewa da misalin karfe 11 na dare barayi sama da mutum 200 akan babura dauke da manyan bindigu irin su PKT da RPG sun farwa garin Daddara kuma dama muna da wani labari na sirri wanda muka samu cewa barayin daji sun taba zuwa kuma kakamanta muna da inda muka ajiye takarunmu na mobile da shi wannan wuri kuma suka ba ta kashi da su lokacin da suka kawo wannan hari a wancan lokaci a wancan shekarar da ta wuce kuma sun ɗebi kashinsu a hannu kuma sun ta amfani da lambobin wayar wasu daga cikin mutanen gari suna kiran jami'anmu suna aika musu da sako cewa lallai shirya za su zo domin ɗaukar fansa ka duba ka gani su suka kawo mana hari kuma ba su ji daɗi ba amma suna aiko da sakonni cewa suna nan za su dawo domin su dauka sa.
Manyan malamai dai suna ta ci gaba da huduba cewa mutane su tuba wa Allah su daina aikata manyan zunuban nan da suke aikatawa, su tsara gaskiya tare da riko amana. Hakan ne kawai zai kubutar da mu daga cikin fushin Ubangiji, wanda hakan zai sa a samu taimakon Allah. Mahugunta kuma suke yekuwar a rika baiwa jami'an tsaro bayanan sirri da zai taimaka ga kamo 'yan bindiga masu ta'addanci. So kuma da tawon gari kina suke yi da a rika gaggauta yanke hukunci ga duk wanda aka kama mai aikata laifin da ya amsa laifin da ake tuhumarsa da shi. Sanshi Malumfashi, murar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Toma Adalla a gaida da Malumfashi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Gwamnatin kasar Senegal ta ayyana ranar yau Litinin a zaman ranar hutu a duk faɗin ƙasar, domin murnar nasarar da 'yan wasanta suka yi na lashe gasar ƙwallon ƙafar cin kofin nahiyar Afirka ta bana a ƙasar Kamaru. 'Yan wasan ƙasar na Teranga Lions sun kafa tarihin shiga jerin ƙasashen da suka ɗaga kofin na Afirka jiya Lahadi, sa'adda suka doke kasar Masar da ci 4-2 ta hanyar bugun penalty a wasan ƙarshe ta gasar ta bana, wanda ya ba su damar lashe kofin karon farko a tarihi. Shugaban kasar ta Senegal Macky Sall, wanda ya ayyana ranar hutun, yana kan ziyarar aiki ne a kasashen Comoros da Masar da Habasha, to amma kuma ya yanke ziyarar domin dawowa gida, inda ya tarbi tawagar 'yan wasan kasar da suka isa birnin Dakar da misalin karfe 2 na ranar yau Litinin agogon Najeriya. Gidan talabijin na kasar ya ruwaito cewa shugaba Sall ya kuma shirya bikin karrama daukacin 'yan wasan a fadar sa ta shugaban kasa a gobe Talata. A daya bangaren kuma, shahararren dan wasan kasar ta Senegal Sadio Mane ya ce nasarar lashe gasar ƙwallon ƙafar cin kofin nahiyar Afirka ta farko da kasar ta yi shine babban muhimmin al'amari a rayuwarsa ta ƙwallon ƙafa. Mane, wanda ke takale da kungiyar Liverpool ta Ingila, ya sami lashe kofuna da dama a kungiyar, ciki har da na gasar Premier da kuma na zakarun Turai. Amma kuma ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa kofin na nahiyar Afirka shine mafi muhimmanci a rayuwarsa. Yace wannan ce rana mafi muhimmanci a rayuwata, ina tsammanin wannan ne kofi mafi muhimmanci a gare ni. Daga yau za mu ci gaba da tunawa da wannan babban abin farin ciki. Ina ganin abin kamar almara, amma gashi a yau an kai ƙarshen dogon jira, a ƙarshe kuma sai gashi mun sami nasara. Dukan mu muna cike da farin ciki da kuma alfahari da nasarar lashe wannan kofin. Mane ya ci gaba da cewa duk da yake daukacin 'yan kasar Senegal duk sun taka rawar gani a samun wannan nasara, to amma shi a kashin kansa ya sadaukar da kofin ga mai horar da 'yan wasan kasar Aliou Cissé. Yace ba ku san irin ci gaban da mutumin nan ya kawo a sha'anin ƙwallon ƙafar Senegal ba, musamman irin ƙwarin gwiwar da yake bamu. Kuma idan na ce na sadaukar da wannan kofin ga Aliou Cissé, hakika ya cancanci haka. A Najeriya kuma ta leko ta koma a yayin da shugaban hukumar ƙwallon ƙasar Amaju Pinnick ya bayyana cewa sabon kocin da ƙasar ta ɗauko Jose Posero na iya karɓar aiki daga wata ƙungiya, domin kuwa ai bai rattaba hannun yarjejeniya tsakaninsa da Najeriya ba. A cikin watan da ya gabata ne, hukumar ta NFF ta bayyana Posero a zaman sabon mai horar da 'yan wasan ƙasar na Super Eagles, wanda zai mai gurbin Gano Turo da aka sallama bayan ya kwashe tsawon shekaru 5 yana aikin horar da 'yan wasan ƙasar. Wata jaridar wasanni ta Complete Sports ta ruwaito Pinnick yana bayyana cewa an dakatar da tattaunawa akan ɗaukar kocin ɗan ƙasar Portugal sakamakon rashin cimma daidaito da amincewa kan lamura da dama da suka shafi kwantiraginsa da hukumar ta NFF. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla, yanzu kuma ga Maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi wata ganawa yau Litinin da shugaban Rasha Vladimir Putin a kokarin dakile barazanar Rasha ta mamaye Ukraine. Amma gabanin ganawar, Fadar Kremlin ta ce ba ta sa ran za a samu maslaha tsakanin Rasha da kasashen yammaci. Mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya ce yanayin na da sarkakiya sosai da zai yi wuya a sa ran samun ci gaba a ganawa ɗaya tak. A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya je kasar Australia domin halartar taron ministocin kasashe hudu da ake kira Quad da Turanci da nufin karfafa haɗin gwiwa akan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da na kafar yanar gizo yayin da ya sake nuna rashin amincewarsa akan tsokana da kuma tursasawar da ake yi a yankin na Indo-Pacific a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniya mu na wannan daren. Baba Yakub Makeri da dan shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.